إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركم دا سادوا أولاً سافيا ترانا الحميس wanda ita ce safiyar 20 ga watan Al-Muharram shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 18 ga watan Agusta na shekarar miladiya ta 2022 daga wannan makaranta ta Community College of Arabic Language and Islamic Studies wato kulliya dake nan Goruba Housing Estate a Jari a Katsina inda muke gabatar da daura kashi na biyar daga tsare-tsaren makarantar Darul Qiraatis Salafiyya dake nan Katsina. Wannan shine zai kama kenan darasi na 20 ko cikin jarangin darussa daga wannan littafi na Al-Wajiz fi Aqidati As-Salafi As-Salih. Ga darasin da ya gabata na 19 an tuna mun tattauna a takeice game da batun da'a ga shugabanni da matsayin haka a cikin aqidar Ahlus Sunna wal Jamaa, a inda muka ji cewa Ahlus Sunna wal Jamaa suna kudurta cewa wajibi ne musulmai su yi da'a ga shugabannin su a bisa ga abin da bai zama saban Allah ba, domin a samu al-indibat, a samu zaman lafiya da kyakkyawan tsari, kuma sabawa shugabanni da fita daga da'ar su wannan ainihin wato batace ta farkin khawarij. Ba ƙarshe malamin yayi wata magana wadda nake so na ƙara mana haske a kanta. Shin menene hukuncin yin biyayya ga shugabanni waɗanda ba sa aiki da shari'ar Allah? A inda muka ji shi ya kawo maganganu cewa kwata-kwata ba su cancanci a musu biyayya ba saboda sun riga sun warware akadin da ke kansu na zama shugabannin musulmai, inna ma za a yi tolerating ɗinsu ne kawai in ba za a iya kauda su ba. Yana so mu karanta wata gajeriyar magana ta Al-Allama Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen dan ta ƙara warware mana zare da abawa akan wannan mas'alar. Gata daga cikin littafin shi mai suna Majmu'u Al-Fatawa, Majmu'u Fatawa wa Rasail Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen. A lambar tambaya da aka mishi ta 229 aka tambayi Uthaymeen aka ce سئل فضيلة الشيخ عن حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت ميمالن صالح الأثيمين حكمتن داعا غشوا غبني إرن نام دنن وانده باروانس دا لتابن الله باروانس دا سنر منزان الله صلى الله عليه وسلم مي حكمتن داعا غريس فأجاب بقوله سيمالن أثيمين يبادا أمسا دا چيوا الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله. شوغبا wanda bai wa Allah da'a bai bin littafin Allah bai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Uthaymeen yace wajibi ne shi ayi mishi da'a ga abin da ba saban Allah ba, wala tajibu muharabatuhu min ajli zalika, kuma ba daidai bane a ce za a yi yaki da shi kawai saboda rashin yin hukunci da tabin Allah. Bal wala tajuzu illa an yasila ila haddil kufur, sam bai halasta a yaki shugaba sai in ya zama batar shi ta kai ga kafirci. Fahina idhin, in ya kai ga kafirci tajibu munabaratuhu, to nan za a yi fito na fito da shi, walaysa lahu ta'atun ala almuslimina, idan shugaba ya yi ridda to musulmai ba za su mai da'a ba. والحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين. حكمتي دا أبن دا با لتافن الله با با سنر منزا الله صلى الله عليه وسلم بينا دا ما كافر تيني إدن يسا مشارك يقول أبيو. الأول نفرق أن يكون الحاكم عالما بحكم الله ورسوله. Yanzu ma ya san hukuncin Allah game da wannan mas'alar, ya san hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma yake aiki da shi yana sani. Fa in kana jahilan bihi lam yakfur bi mukhalafati, in bai sani ba to bai kafirce ba dan ya sabawa abin da bai sani ba. Shar'i na farko kenan ya zama ala ilmin wa basiratin, ya kangare ya kibi. Na biyu an yakuna alhamilu lahu alal hukmi bighairi ma anzalallah,
ya zama kuma dalilin da yasa yake yin hukunci da gafin Allah menene dalilin i'tiqadu annahu hukmun ghayru salih ya zama a cikin tunaninsa da kudirinsa yana cewa ne wannan hukuncin na Allah lokacinsa ya wuce ba a yayin irinsa ba zamaninsa bane wa anna ghayruhu aslahu minhu wannan hukuncin can daban yafi dacewa da wannan zamanin wa anfa'u lil ibad yafi dacewa da mutane idan mutum ya zama ya kudirce wannan ya sani ga abinda Allah ya ce a yi mabarayi ga abinda Allah ga yadda Allah ya ce a raba gado ga yadda Allah ya ce a gudanar da shugabanci yana sani amma sai ya ce a wannan bai dace da wannan zamanin wannan hukunci na zamanin shekara 2000 da suka wuce ne babu shakka wannan ya zama kafi yace idan aka samu wannan sharadan guda biyu a wa bi hadhihi ash-shartayn yakunu al-hukm bi ghairi ma anzala Allah kufran mukhrijan 'anil millah wannan aka samu sharadan guda biyu to kafirci ne wanda ya fitar da mutum daga musulunci liqauli Allah ta'ala wa man lam yakun bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun wa tabtulu wilayatul hakim a lokacin to wannan shugaban shugabancin shi ya warware a wajen musulmai wala yakun lahu ta'atun 'alan nas ba dole bane a mai da'a wa tajibu muharabatu dole ne a yake shi wa ibaduhu anil hukumi a kauda shi daga wannan shugabancin amma idza kana yahkumu bi ghairi ma anzala Allah wa huwa ya'taqidu anna al hukma bihi ay bima anzala Allah huwa al wajib amma idan shugaba ya samu kanshi yana hukunci da wani abu can daban amma ya sani cewa na Allah shi yafi wa annahu aslahu lil ibad na Allah shi yafi dacewa lakin khalafahu amma sai ya kibi li hawan fi nafsihi saboda san zuciyarsa a au iradata zulmin ko dan yana son ya yi zalunci zulmin mahkumi alaihi fa hadha laysa bi kafirin to wannan ba kafiri bane bal huwa imma fasik aw zalim ko dai zama fasiki ko azzalimi wa wilayatuhu baqiya shugabancin shi na nan wa ta'atuhu bi ghairi ma'siyati llahi wa rasulihi wajiba kuma za a ci gaba da masa da'a matakan bai ce ai saban Allah ba wala tajuzu muharabatuhu aw ibaduhu an al-hukmi bil quwwa ba za a ce bari ai fito na fito da shi da karfin tsiya ba li'anna nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil khuruji anil a'imma illa an nara kufran sarihan indana fihi burhanun min Allah ta'ala saboda nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cewa ya hana mu yi fito na fito da sarakuna da shugabanni sai mun ga kafirci karara wanda muke da hujja a gun Allah cewa mun ga suna kafirci to kaji wannan shine karin bayani dan a tantance jama'a cewa shugaban da baya aiki da littafin Allah wannan rashin aikin kadai bai isa dalili akan sai a bai fito na fito ba sai ya zama yana yi ne da gangan yana sane yana wulakanta littafin Allah ne bayan ya sani kaman kwatankwacin sako ne mutumin da ya yi wani sako yana sanar cewa sako ne amma dai san zuciyarsa da shedan sun rinjaye shi wannan musulmi ne amma fasiki amma wanda ya ce wannan sakon ba sako bane halasu ko bai aikata ba to kafiri yanzu mutum ko bai sha giya ba ya ce giya halasu ne to yanzu kafirci ne wannan amma yana shan giya shi yana sanar cewa laifi ne kuma yana jin takaici yana fatan ya za a yi tuba to wannan fasiki ne kawai yana nan a cikin musulmai Allah ya tsare mu sai matsalla ka inda malai yake cewa al aslu tasi'u aqidatu ahli sunnati wal jama'a fi sahabati wa ahli al baiti wal khilafa aqida ahli sunna wal jama'a wannan kaida ta tara za ta bayani akan aqida ahli sunna wal jama'a game da sahabbai girmama sahabbai da daraja su da ganin girman su wa ahli al baiti da mutunta ahli al baiti na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal khilafa da kudirin da ahli sunna wal jama'a suke da shi game da halifanci shugabanci ومن اصول عقيده السلف الصالح اهل السنه والجماعه حب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسلامه قلوبهم والسنتهم تجاههم na daga cikin kaidojin aqida ahli sunna wal jamaa akwai kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kaunar sahabbai gabaki dayan su kuma zukatan mu suna da lafiya wajen sahabbai ba ma jin gilli game da sahabbai a zuciyarmu mu ambaci sahabi ba za mu ji haushi mu ji takaici ko mu yi tsaki ko zuciyarmu ta kunci ba haka nan kuma zukatan mu a harsunan mu ba sa gudanar da zantuka marasa dadi a kansu wannan duk ahli sunna baya yin wannan wa bughdhu man yabghudhu, kuma muna kin duk wanda yake kin su, sawa'un ba khawarije ne ko nasibi ne ko ainihin rafidi. Waɗannan su ne rukunan mutane guda uku waɗanda suke da aqida ta tsanar sahabbai, ar-rafida, al-khawarij da an-nawasib, wanda suke dan shiga wata ranar su ne mu'tazila. Amma su waɗannan dukan su guda uku nan tushe ne a cikin aqida su, kiyayya da sahabbai, to ma muna kin su saboda kin da suke wa sahabbai. Lannahum kanu akmalan nasi imanan wa ihsanan, sahabbai su ne mafiya cikar mutane a matsayin su na al'umma, sun fi kowa cikar imani da kyautatawa, wa azamuhum ta'atan, kuma sun fi kowa karfin da'a, wa jihadan, da kuma karfin jihadi. A matsayin dai al'umma ba ɗaiɗai wa mutane ba, to Allah bai wata al'umma mai falala irin ta sahabbai ba. A ɗaiɗai wa kaga annabawa sun fi su, amma su annabawa ɗaiɗaikun mutane ne a zamanin na daban-daban. Su ko sahabbai al'umma ce guda, to ba a taɓa yin wata al'umma a wani zamani masu daraja irin su ba, kamar yadda Mas'udi yake cewa Allah ya zaɓi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai kuma ya zaɓi mishi sahabbai ya ainihin haɗa shi da su, sun gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sun yi jihadi da shi, sun karɓi musulunci daga hannunsa, sun yaɗa musulunci a duk duniya, sun ci gaba da jihadi bayan shi har suka kare, sun ci gaba da kare sunnarsa da yaɗa ta. To wannan falala ce Allah ya ba su, Allah ya yi magana da su, Allah ya musu wa'azi, Allah ya musu yabo, Allah ya musu tankiya, komai dai daga jance yayi lazina amanu da su ake kafin wani ya shiga. Akwai wanda kuma ma wani ba zai taba shiga ba sai su. Ya lazina amanu la tadkhulu biyutan nabi illa an yudan lakum ila ta'amin ghairi nadirin ila ku. Ya ku mu'minai, kar ku shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai in an kira ku zuwa cin wani abinci. To kaga su kadai suka samu wannan falal, dan kai ba ma zaka ga wannan ba. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, kai ka taba ji sautin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka taba ji ba, sai dai ai kiyasi a ce kar ka daga murya akan hadisin ana karantawa ko da ire-iren su waɗanda sun takaitu a iyasu ne ma. To sauran kuma wanda suke da fadin ma'ana, to zaka shiga ne idan ka bi bayan su. Walladina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, sai an kashi da cikin waɗannan, in ba haka ba kana taɗewa ne. Ina fata mun gane wannan. To dan haka sahabbai ake mutunta su, ake girmama su, ake musu addu'a, ana cewa Allah ya ƙara musu yadda, Allah ya gafarta musu zunubansu, Allah ya ɗaukaka matsayinsu. Wa qad ikhtarahumullahu azza wa jalla wastafahum li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya zabe su, ya ba su ainihin zabi, ya zabe su don su zama su ne abokan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wa li hamli risalatihi wa tablighiha lin nas, Allah ya zabe su don su dauki sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su dauki sakon Allah da bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su isar ga mutane. Wa qadim tazu bi shay'in lam yastati an yudrikahu ahad mimman ba'dahum mahma balaga min ar-rif'a, sahabbai sun ainihin samu wata daraja ta sun kebanta da ita wanda babu wanda ya isa ya kai ga wannan daraja komin girman sa. Ala ita ce wa huwa tasharrufu bi ru'yati an-nabi sallallahu alaihi wasallama wa mu'asharatihi wa sama'i hadithihi wa akhadhi ad-din minhu anhu ghaddan tariya, shine sun ainihin wato samu darajar ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rayuwa da shi da jin hadisin sa da koyan addini a hannun shi danye shakaf, sun yi cinikayya da shi, sun yi makwabtaka da shi, sun yi auratayya da shi, sun yi zaman malami da dalibai shi da su, sun yi mutunci da shi. To ba wanda ya samu wannan in ba su, kowa sai dai bi bayan su. Kisa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da waninku zai samu wato girman dutsen Uhud na zinariya ya ciyar da shi, baya samun lada kwatankwacin dabino na tafin hannu da sahabi ya ciyar. Wannan mubalaga ce, dan ba a taba ganin zinariya girman dutsen Uhud ba, kuma a ce mutum yana da shi ya mallake shi, sannan ya iya ciyar da shi don Allah, duk da kawai samu wancan ladan ba. To sahabbai kenan, mutum bai isa ya kamo su ba duk yadda ya yi, sai dai ya bi bayan su. Haka Allah ya tsara, haka kuma abin yake dole mutum zai haƙura. To abin da zai baka takeici shine wanda zai dinga zunguru su, yana ganin shi yana da ta cewa a kansu, babu shakka wannan, wanda shi ana tunanin ma ya za a iya shiga cikin musulmai ne. Sannan yana daga cikin kuskure kuma har ila yau wani ya dinga tunanin kai ina ma da a ce ni ma na yi zamanin sahabbai, ai da an ga babban sahabi, akwai wani cikin tabi'ai da ya taba gaisawa da wani sahabi kuma da yake cikin ritul auliya yayi gaisa da shi yace yanzu wannan hannun naka ya gaisa da manzo Allah yace kware kuwa sai ya tsaki yace amma kun ba mu kunya wallahi na samu labarin an ci ranan Uhud duk guduwa kuka dangai yace mu inda mu ne muka ga manzon Allah aka ce ga mu gashi yace wallahi ba gudu ba ta da baya zaka yanda rika suna irin wannan cika bakin ku sabun nan yace mishi mana shiru baka sabun da kake faɗa ba waye sanin shi ka inda ka ganshi ba cikin sa Abuja Allah ka fito ba ai ba wai kai zamanin da shi din ba ka samu gam daga tar din samun gam daga tar din kai imanin ai wani abu ne to daga ga annabi ka shigo cikin kafirai ai gara kai rayi yanzu kamar musulmi yafi maka sauki ko da ce yanzu an riga an tabbatar dan wuta ne kai a ce an kashe ka a Badar cikin kafirin nan Allah shi kyauta su da ka sahabbai jama'a ba sauyin kowa bane sun wuce kowa malam yace washabatul kiram kulluhum udulun bi ta'dilillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam lahum dukkanin sahabbai mutanen kirki ne mutane ne masu nagarta mutanen alheri ne shine ma'anar udul al'adl shine wanda yake gaskiyarsa da nagartarsa ta bayyana kirkin shi ya bayyana yace wa hum awliya'ullahi wa asfiya'uhu sune waliyan Allah zababbu a wajen Allah wa khiratuhu min khalqihi wanda Allah ya zaba cikin halittunsa wa hum afdalu hadhihi al-ummati ba'da nabiyyina nabiyha sallallahu alaihi wasallam ala al-itlaq sahabbai su suka fi kowa falala a wannan al'umma bayan annabin al'umma malamin su din kenan salawatullahi wa salamu alaihi qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله يجزي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار da kuma wanda suka shiga musulunci da wurwurin nan cikin muhajirai ƴan kaura mutanen makka wal ansar da wanda suka jibince su mutanen madina والذين اتبعوهم بإحسان da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa wato ko dai wadannan ana nufin wanda suka musulunta bayan wannan farkon al'amari bayan fathu makka shine waladiyya tabawun bi ihsan ko kuma ya zama tayi extending har zuwa na baya radiyallahu anhum Allah ya yadda da su waradu anhu su ma sun yadda da shi kaga wannan iyaka falala kenan Allah ya ce ya yadda da su wa addalahum jannatin tajri tahta al-anhar kuma Allah ya tanadar musu aljannatuku wanda karkashin aljannan akwai koguna masu gudana khalidina fiha abada su sun tabbata aljanna gabaki daya har abada zalikal fawzul azim wannan shine rabo mafi tsoka al-imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi yana da littafi mai suna fadailus sahaba wanda ciki ya kawo aya sama da 100 da suke tabbatar da falalan sahabbai ayoyi daban-daban da suka nuna falalan sahabbai wannan ɗaya ce daga cikin su kawai a irin yadda Allah ya ba su aljanna Allah ya gafarta musu Allah ya yarda da su Allah ya amince da su Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu salati Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema musu Allah ya gafarta musu falala iri-iri ga tanan banda kuma falalan ɗai-ɗai wasu wane ga falalan shi wane ga falalan shi wane ga falalan shi wa shahadatu lahum bil imani wal fadli wal adl sannan Allah ya musu shaidan imani Allah ya musu shaidan falala Allah ya musu shaidan adalci wannan shaida aslun qat'iyyun ma'lumun min ad-din bid-darura kai da cewa mutanen kirki ne masu imani ne masu falala ne adilai ne to ka'ida ce wadda take yankakkiya a cikin addinin musulunci ilimi ne na larura wato kowa ya san wannan wa mahabbatuhum wadh-dhabbu anhum kaunar sahabbai da kare su dini wa imanu addini ne kuma imani ne wa bughduhum kin sahabbai kufrun wa nifaqun kafirci ne da munafirci wanda zaka ji yana sukan sahabi to bai wuce waɗannan bangarorin munafikin Allah ne ko kuma zunzurutun kafiri ne ga addinin Allah Allah ka tsare wa al-sunnah wal jamaa la yazkurunahum illa bi khair al-sunnah ba sa ambatan sahabbai sai akan alkhairi sai abin da ya zama alkhairi ne kawai ake ambata ya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabbahum wa awsa bi hubbihim saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaunace su kuma yayi wasiya cewa lalle a kaunace su ba qala sallallahu alaihi wasallama nabi yana cewa allah allah fi ashabi ina jan kunnan ku game da al'amarin sahabbaina la tattakhiduhum gharadan ba'di kar ku mai da sahabbaina karan bara gharad shine wato target abun koyan harbi a kafa su ana ta harbi ana so a zakulilifukan su faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum duk wanda ya kaunace su to ya kaunace su dan yana kaunata waman abghadahum fa bibughdi aghdabahum wanda kuma duk yana kin su to ya sani saboda yana kina ne yake kin su baka cewa wai kana san annabi amma baka san sahabbai wannan tanaquzi ne ku kana san sahab kana san kana kin sahabbai amma kai baka kin annabi wannan tanaquzi ne waman arahum faqad azani duk wanda ya cutar da sahabbai na to ya cutar da ni waman azani faqad azallaha wanda da ya cutar da ni ya cutar da Allah waman azallaha yushiku an ya'khudha duk wanda ya cutar da Allah to ya sani Allah bai kama shi ba zai kyale shi wannan hadisi na cikin sunan al-Imam at-Tirmidhi a wata riwaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza zukira ashabi fa amsiku wa idza zukira al-qadru fa amsiku kamar yadda yake cikin ainihin wato mujam at-tabarani al-kabir in aka faɗi al'amarin sahabbaina to kowa ya iya bakin shi karka faɗi magana mummuna annabi ya hana jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a faɗi magana mummuna akan sahabbai sam ba daidai bane wa kullu man ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa amana bihi wa mata ala zalika huwa min as-sahaba duk wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi kuma ya mutu akan imani wannan ɗaya ne daga cikin sahabbai wa in kana subatuhu sanatan aw sha'ran aw yawman aw sa'atan min nahari koda kuwa a ce sahabbantakan nan da yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara guda ce ko wata daya ko rana daya ko ma wasu ɗan awanni kadai akwai sahabban da basu daɗe tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sosai ba wasu shekara daya ko suke karshen rayuwarsa ko a farkon rayuwarsa suka rasu kamar yin sayyidina Khadija ta rasu ne bayan an fara wahayi shekara uku to sahabiyar ce kamar Jarir ibn Abdullahi Bajali ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kawai a wata uku na karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suka zo suka yi mako ɗaya irin su Malik ibn al-Huwairi mai hadisin sitil istiraha sun dawo daga garin su ƙasa Kufa su sun koyi kafiya gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun koma ƙarshen sun ci gaba da wa'azi akwai wanda kuma suka rayu da manzon Allah dimar rayuwarsa tun da ya fara wa'azi har ya mutu irin su Abubakar ire-iren su shi tun da aka fara musulunci da shi aka fara kuma har annabi ya rasu irin sayyidina Ali ko mun gani irin su Aisha take cewa ni na tashi ko na ga gidan ba ana sallah ne bata san kafirci ba sai musulunci to duk waɗannan suna cikin sahabbai sai dai kamar yadda ka san hatta annabawa Allah ya ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd to haka sahabbai su ma suke akwai fifiko ko akwai inda ya dara wani wani a falala wani a shekaru wani a ilimi wani a malanta wani a dattako wani a wadata wani a haddan alqur'ani wani a kaifin basira wani jarumi ne na soja kowa da abin da Allah ya mishi daga kowanne sai a san falalar shi kuma a rike ta yace wala yadkhulun nar ahad min as-sahabati bay'ata tash-shajara bal qad radiyallahu anhum wa radu anhu wa kanu akthara min 1400 sahabbai gabaki dayan su duk wanda yaje karkashin bishiyan nan inda aka yi mubaya'a ta ainihin Hudaybiya wannan ba zai shiga wuta ba har abada ba zai shiga wuta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa yawan sahabbai ya wuce mutum 1400 qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace la yadkhulun nar ahadun bay'ata tash-shajara babu wani mutum daga cikin wanda suka yi mubaya'a wanda suka yi mubaya'a daga cikin bishiyar nan sune 1400 wanda duk yayi annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a lokacin Hudaybiya to daga cikin su babu wanda wato zai shiga wuta hasken fa yace wannan hadisi na cikin Bukhari ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulun nar ahadun bay'ata tash-shajara sannan ibn mas'ud yana cewa hubbu abi bakrin wa umara wa ma'rifatu fadlihima min as-sunnah san sayyidina abubakar da umar da sanin falalar su to wannan yana cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arwaito irin wannan magana daga sha'abi shi ma ila yau haka nan al-imam malik yana cewa magabata wato sahabbai da tabi'ai
sun kasance suna kallafawa ƴaƴansu dole su san waye Abubakar su san waye Umar su san darajarsu. Wata rana wani cikin tabi'ai yana yace tambayi wani cikin kananan sahabbai ina jin ba na manta ba Al-Miswar ibn Makhrama yace Abubakar da Umar su suka fi falala koko Aliyu yace sai naga lokacin tsoho ne sai naga sanda hannun shi tana rawa kamar zai fadi yana istighfari yana tuba yana cewa ban taba tsammanin zan rayu zuwa lokacin da za a yi kokarin wai gwada darajar waɗannan mutanen da wani a cikin musulunci yace ban ma taba tsammanin zan rayu a wannan lokacin ba yace ai waɗannan su ne tirakun musulunci da su musulunci ya gini koyaushe annabi yana cewa na shiga ni da Abubakar da Umar na fita ni da Abubakar da Umar mun zo ni da Abubakar da Umar yace ai ba a kwatanta su da kowa da haka a hirdin mutum ya kasance yana ikrarin musulunci kuma ya dinga neman yana zunguran waɗannan in ka koma littafin Allah la kai sharh usul itiqadi ahli sunnati wal jamaa ya ruwaito athar da yawa akan haka sannan kana son ganin tarihin su sai ka koma littafin da suka tarjuma su musamman irin littafin Ibn Hajar shine al-isaba fi tamyiz as-sahaba irin tabaqat na Ibn Sa'd irin hilatul awliya na Abu Nu'aym irin ma'rifatus sahaba da makamantan su dan kaga tarihohin su wajibi ne ga musulmai su san waye sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su san su waye su a raya ambatan su a raya sunayen su a dinga sawa ƴaƴa sunayen su a dinga sawa makarantu da titina da mashari sunayen su a ce wannan asibitin sunan shi hospital din wani Abu Huraira specialist hospital misali masjidu Aisha a ce wannan sunan shi Shari'u Abi Bakr wannan a kasashen musulmai abin da ya kamata dinga yake ne dan a raya ambatan su abin takeici sai kaga yanzu musulmai ba su san su ba awam da dama daga cikin musulmai ba su san su waye sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi sanin ƴan wasan drama da ƴan wasan bal da ƴan siyasa da waye fi kuɗi a duniya waye na 50 a kuɗi a duniya abinda mutane suka sani kenan abinda la yanfa'u wa la yadurru ilmuhu la yanfa wa jahluhu la yadurru shi mutane suke damuwa da shi Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa ahlus sunnati wal jamaa yakuffuna amma shajara bainahum min niza'i ahlus sunna suna kame bakin su daga shiga rikicin da ya faru tsakanin sahabbai wa yukiluna amrahum ila Allah ta'ala su mai da al'amarin su zuwa ga Allah faman kana minhum musiban kana lahu ajrani a cikin su wanda yake da lada biyu yake da ya dace da daidai ladan sa amma kana minhum mukhti'an falahu ajrun wahid wanda yake da kuskure kuma yana da lada daya yace wa khatuhu maghfurun lahu insha Allah ta'ala ana fata Allah ya gafarta mishi zanubin sa kuskuren sa yana ishara zuwa ga fitinar ta faru ga sahabbai bayan kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu sahabbai sun rabu gida ko wanda suke goyen bayan sayyidina Ali wanda shine halifa radiyallahu anhu akwai wanda suke goyen bayan Muawiya wanda shine gwamnan kasar Sham radiyallahu anhu aka zo aka yi rigingimin da aka yi da bangaren sa Aisha da bangaren Aisha tare da Zubairu da Talha rigingimu ne sanannu Sufyan Jamal har zuwa dai sanda aka kashe sayyidina Ali radiyallahu anhu da tsayuwar daular Bani Umayya a shekara ta 60 afwan ta 40 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan rigingimu yake ishara ya zuwa gare su an samu wasu cikin sahabbai sun shiga cikin rigingimu amma su ne kadan wanda ba su shiga ba su suka fi yawa sahabbai sun kasu gida uku akwai wanda suka goyi bayan Muawiya akwai wanda suka goyi bayan Aliyu akwai wanda suka ce ba ruwansu ba za su goyi bayan kowa ba za su shiga yaƙi tsakanin musulmi da musulmi ba waɗannan da suka ke shiga yaƙi su suka fi yawa kuma su ne suka fi zama akan daidai inda tahqiq wanda suka ki shiga yakin wasu ma wanda suka shiga yakin daga baya sun yi nadama bai sa ba su shiga ba daga baya kamar yadda kuma wasu wanda ba su shiga ba su ma daga baya sun yi nadama ina ma da sun goyi bayan sayyidina Ali kuma a cikin rigima sayyidina Ali ya fi gaskiya nim sallallahu alaihi wasallam ya ishara ibo ga gaskiyar sa cewa za a samu wasu khawarija wanda zai yake su shine wanda ya fi gaskiya a cikin kungiyoyi biyu masu rigima awla qa'ifatayn bil haqq to sayyidina Ali kuma shi yake su a Nahawand kenan Nahrawan su khawarija ƴan Boko Haram din nan su da suka yi fito da daular musulunci din to dan haka sai abin ya zama rikici ya zama fitina wanda ya kame ya fi dacewa da asali kuma dama wanda suka shiga ba su da yawa a cikin dubban ɗaruruwan sahabbai wanda suka shiga sam ba su kai a kirga su da 50 ba ma kasa da 50 ne wasu malamai suna ganin ma kasa da 30 ne wanda suka shiga kamar yadda yake cikin tafin Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal da tafin Musannad Abd al-Razzaq as-Sana'ani ya haka ne Ibn Kathir ya ambaci maganganu akan haka cikin tarihin sa al-Bidayatu wan Nihaya wallahu ta'ala a'lam to wannan kishin idan ka zo kan shi baka cewa sai ka shiga kai uwa kai makarbiya cewa na ne mai daidai wani ne mai kuskure wani mai kyauta ba wani Allah ma ya tsine mai ai wannan azzalimi ne wani ai macuci ne wani dan kwacen mulki ne irin wannan munanan kalmomin da ake ji a bakin wasu marasa hankali ba garamin ta'annati bane da risala yana cewa mu kame bakin mu daga shiga cikin wannan rikici kamar yadda ainihin wato Allah ya kame mana hannayenmu daga shiga rikicin aikaci baka nan ba da kai aka yi ballantana ka dauki takobi ka shiga rikicin to yanzu kuma ka kame harshenka kai kamar da addinin kai zama akan hukunci akan wasu da suka gabace ka suka fi ka falala Allah yana cewa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malu ba wani tambaye ka akan wannan za ta tambaye ka akan ma kunta ta'amal ne akan aikin ka ba a maka tambaya su ma a tambaye su akan nasu to karka tsaye da addinin ka akan irin wannan akan wato rigingimu na tarihi idan tarihi ya kawo kai za a karanta da gurgurdan abinda Allah ya huwace maka na ilmi ta hakiki amma ka maida shi addinin ka daidanar ka cewa sai kai hukunci akan su wannan ba aikin ka bane a matsayin ka na musulmi wala yasubbunna ahadan minhum ahlus sunna ba sa zagin kowane sahabi wala yadhkurunahum bisu'i ba ambatan su da mummunan abu bal yadhkurunahum bima yastahiquna min as-sana'il jamil ana dai ambatan su da abinda suka cancanta na kyakkyawan yabo tamfidan li wasiyatin nabi sallallahu alaihi wasallama bidalika don aiwatar da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi kar ku zagan mun sahabbai kar ku zagan mun sahabbai fa wallazi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifa na rantsi da Allah da a ce dayan ku zai ainihin wato ciyar da abin da yake girman dutsen uhud na zinariya bai isa ya kamo wato tafin hannu daya na abin da sahabi ya ciyar ko rabin tafin hannun ba wannan hadisi tabbatacce ne shi ma yana cikin sahih muslim an samu wata kissa da take babban mamaki da dalaka ya kawo a cikin usul itiqadi ahli sunnati wal jamaa cewa wata rana akwai ubaidillahi dan umar kanin abdullahi dan umar ne sai suka yi rigima da miqdad ibn al aswad sai gaggayawa miqdadu magana irin yara suna ji da kuruciya din nan yayin babban rashin kunya kuma yana ganin baban shi halifa ne ai shi dan gidan mala'u ne elite ne shi ma ko da aka ga wa Umar yace aje a kamo min shi in sa wuka in datse harshen shi dan ya zama izina kada wani ya sake zagin wani sahabi haka yace yace alayya bil haddad aqba lisano a kira min makeri yazo ya sare min harshen shi la yastari'u ahadun kada wani ya ƙara ganganci ba da ku fayashtuma ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yace sake zagin wani sahabi da kyar aka ba Umar hakuri aka da kira da yace ya yafi amma da hukunci da Umar ya so mishi kenan da a datsi harshen shi dina magana gaba ki da balantana ya samu daman zagin wani sahabi dan shi ne kuma na cikin shi dan da suka san darajar junan su a matsayin su na sahabbai kuma suna tsoron su barwa na baya wani mummunan al'ada ko pretense akan cewa kawai mutane su dinga laki harshen su akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai cewa ahlus sunnati wal jamaa ya taqiduna bi anna sahabata radiyallahu anhum ajma'ina la ya taqa wa ya taqiduna bi anna sahabata radiyallahu anhum ma'sumuna fi jumlatihim min al khata ahlus sunna suna kudurcewa sahabbai a dunkule in suka hada akan abu to ba sa haduwa akan bata Allah ya tsara haduwar su akan bata wa amma afraduhum fa ghayru ma'sumina amma dai dai wasu ba ma'sumai bane wal ismatu indahum min Allah ta'ala liman yastafi min rusulihi fit tabliq ita al isma kariya da Allah yake bayarwa a gun ahlus sunna tana wanzuwa ne tana samuwa ne kadai ga waɗanda Allah ya zaba cikin manzanninsa su ma Allah yana ba su isma ne a gun isar da sako a wajen isar da sakon ba dole su samu wannan ismar ba
وأن الله تبارك وتعالى حافظ مجموع الأمة من الخطأ للأفراد الله يا كاري وأن الأمة أدون قلنتا دقى كسكري أما بكاري أي أيوة دقى إنسان يهكنشي سي كسكري نافتا من نبي ما ليتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم وزع الله يتي إن الله لا إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة الله بايا هذا الأمة تأكم بشاك ميدة ترمدي رويتو ويد الله على الجماعة هن الله ينا كان تارا الأمة idan al'umma ta hada kan wani wata fahimta ko wani zance to bai zama bata ba insha Allah wa al-sunnah wal jamaa ya taqiduna bi anna sahabat al-kiram radiyallahu anhum ma'a fadlihim wa 'azim qadrihim laysu sawaa al-sunnah salafiyya suna kudurta cewa duk da wannan falala ta sahabbai da darajar su to ba fa daidai wa daidai suke ba bal ba'dhum afdalu min ba'd wasunsu suna dara wasunsu wa anna sahabatal arba'ata sahabban nan guda hudu Abubakar wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum hum khairu hadhihi al-umma wadannan guda hudun sune mafi alkhairin wannan al-umma su bincin na farko sahabbai suna fada cewa tun annabi yana rayi muna cewa Abubakar khairu khairuna thumma Umar kuma annabi yana jinmu ba baya ainihin wato yin magana bi tankawa ko ya yi inkari wato yayi takariri kenan yace sai kuma sauran biyin Uthman da Ali radiyallahu anhum ajma'in yace hum khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha sallallahu alaihi wasallam bil ittifaq sune mafi alkhairin wannan al-umma bayan manzan al-umma da haduwar maganar malamai wa humul khulafa'ur rashidun al-mahdiyuna ala tartib sune dai halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka taho a jere haka yadda ka ji su dama annabi sallallahu alaihi wasallama yace al khilafatu min ba'di 30 aman halifanci a baya na shekara 30 ne kamar yadda gashi nan yace wahum wal ashatu mubashara bil janna wa fihim kanat khilafatu nubuwa 30 aman ma khilafatin hasan ibn ali radiyallahu anhum ajma'ina liqaul nabi sallallahu alaihi wasallama al khilafatu fi ummati 30 sana Nabi sallallahu alaihi wasallam yace halifanci a bayana shekara 30 thumma mulkun ba'da zalik sai kuma sarauta da shugabanci amma halifanci wato mulki na maye gurbin annabta magada annabi a shugabancin sa da karantawar sa da irshadin sa to bayan shekara 30 ne wannan yana daga cikin alamun nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kan lissafa tsab abinda zai baka kenan daga sanda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu zuwa sanda aka kashe ko kuma rasuwan sayyidina Hassan da ya rance shi ma kashe shi aka tinda guba aka ce an bashi yasha radiyallahu anhu wa ana abihi to zaka tare shekara 30 ne sayyidina Abubakar yayi halifanci na shekara 2 sayyidina Umar yayi halifanci na shekara 10 sayyidina Uthman yayi shekara 12 sayyidina Ali yayi shekara 6 ba wasu ƴan watanni idan ka hada waɗannan zai baka shekara 39 da wata 6 to da aka kashe Sayyidina Ali sai aka daura ɗansa Hassan shi kuma bayan wata 6 yayi resigning voluntarily ya bawa Muawiya to wannan shine cikon watannin shekara 29 da wannan ya cika 30 da me ya cika 39 afwan 29 29 da cikon na 30 har zuwa shekara ta 40 bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda annabi ya rasu a farkon shekara ta 11 bayan hijira watan ainihin wato Rabiul Awwal shekara ta 11 bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati to daga nan har zuwa sanda wannan halifanci ya kare zaka tar shekara 30 ne dindi wannan shekarun to sune shekarun halifanci daga nan abin da ya biyo baya sai sarauta shine sarauta ta gado ta gargajiya daga kan Muawiya zuwa sauran dangi da zuriyar gidansu na Banu Umayya har zuwa shekara ta 132 sai kuma daular Banu Al-Abbas su kuma suka karba haka dai haka dai to wannan halifanci da aka samu shine aka yi shi akan manhajin annabta waɗannan shugabannin kuma guda hudu da suka yi na farko su ne mafiya falala a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yufaddiluna baqiyatal ashara al-mubashshara bil janna الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan bayan su kuma mafiya falala cikin sahabbai sune ragowar mutane guda shidan nan da zaka hada da wadancan hudun su ba da goma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su karra yace wane dan aljanna ne wane dan aljanna ne da yake ci musu al-asharatul mubashshiruna mubashshiruna bil janna goman da aka musu al-bashir da cewa su yan aljanna ne daga cikin su akwai Talha ibn Ubaidillah Talha dan Ubaidillah Taymi kenan wanda ya rasu a shekara ta 36 bayan hijira a lokacin rigiman waccan Safina kenan wa Zubair ibn al-Awwam da Zubair ibn al-Awwam ibn al-Khuwailid wanda ibnu ammin nabiyyi ne sallallahu alaihi wasallam shi ma a wannan rigima aka kashe shi su biyun nan sun rasu ne a lokacin rigima ainihin a Safin da Jamal sai kuma Wasad ibn Abi Waqqas da sahabin nan wali cikin sahabbai mujabud da'wa kuma soja commander a dan gwagwarmaya sosai na jihadi Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wanda ana ci mishi take da cewa shine farkon wanda ya yi harbi da kibiya a musulunci da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma irmi ya Sa'd fidaka abi wa ummi Sa'd babban sahabi ne mai falala kwarai da gaske Allah yana karban addu'ar sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a Allah ya karba addu'ar sa da haka addu'ar shi kamar yankan wuka ne shi sa sahabbai ba sa yadda ya musu bakan magana eh ko yaya an kabata mai rewata rana Umar ya taba buga mishi sanda da yayi Umar wani kuskure ya daga hannu zai addu'a Umar ya fara tuba yana ba shi hakuri yace gashi karama sai saboda ya san irin bakin Sa'd ya rasu a shekara ta 55 ne bayan hijira yana daga cikin sahabban da suka guje wannan yaki lokacin da aka fara rigingimin nan ya koma wata gonar shi ya zaman shi sai kuma Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail dan gidan Amr dan Nufail Zaid ibn Amr ibn Nufail ɗaya daga cikin mutanen da a jahiliya ba sa bautar gumaka din Zaid ibn Amr ibn Nufail a jahiliya yake amma baya bautar gumaka kuma baya bari a kashe ƴaƴa yana kallo dan kabilar su Sayyidina Umar ne adawi ne shi eh yana daga cikin ƙwararrun masu harbi a cikin sahabbai eh mahayi ne wanda yake yana iya harbin tsuntsu tsuntsu na cikin gudu zai harbe shi kuma ya farautarsa jarimi ne sosai shi rasuwarsa shekara ta 51 bayan hijira sai Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri kenan miloniyan cikin sahabbai wannan wani attajiri ne cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mai taimakon addini shi kuma ya rasu a shekara ta 32 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa Abu Ubaida ibn al-Jarrah cikon na ƙarshen su shine Aminul Umma Abu Ubaida ibn al-Jarrah wanda Umar yake cewa da Abu Ubaida yana nan sanda aka caka wa Umar wuka yace da kai tsaye shi zan sa in ce shine halifa da yana nan to amma ya riga ya mutu shi ya mutu da wurwuri tun shekara ta 18 lokacin wannan annoba ta Qa'un Amawas ya rasu a kasar Palestine sahabi ne mai falala sosai da daraja Allah ya kara musu yadda ga baki ɗayan su waɗannan aka hada da waɗancan hudun na farko su yake cewa al-asharatu al-mubashshiruna bil janna thumma ahlu badr sannan sai sahabbai wanda suka je yakin badar su 310 wani abu din nan ko da 13 ko da 14 ko da 10 kaza 300 dai da wani dan abu waɗanda suka je yakin badar waɗanda Allah ya yarda da su Allah ya gafarta musu Allah ya ce Annabi ya gaya wa mutane cewa Allah ya leƙa zakatan sahabban da suka je badar ya ce ba komai duk abin da za su yi ma su ya gafarta musu shi sa kaga Hatib ibn Abi Balta'a jiba irin kuskuren da yi kuskuren da yi a zamanance ne ana ci mishi treason cin amanar ƙasa wanda a kowane consul na kowace ƙasa kisa ne kuma duk wani martaba da kai ta sai an cire maka ita duk wata daraja idan kai hafsan soja ne kafa kashe ka sai an cire sunanka daga cikin lissafin sojoji an cire duk wani mukami da kake da shi sannan za a kashe ka amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba komai a kyale shi ce ai Allah ya riga ya leƙa zuciyarsu ba komai duk wannan girman laifin to su ma suna da tafalalarsu a dunkule wa ahli Uhud sai kuma mutanen Uhud wanda suka je wannan yaƙi na Uhud da aka sha wahala wasu su akwai su a can wasu kuma babu su wa ahli shajara ahli bai'at ridwan sai kuma wanda muka ji a baya da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu mai shiga wuta a cikin su wanda ya ji mubaya'a a ainihin Hudaybiya wa kadhalika ahli bai'atil aqaba da kuma wanda suka yi bai'a guda biyu na al-aqaba al-aqaba shine wato bai'a da aka yi ta gayyato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina a farkon al'amari kenan
tunda sahabbai suka je daga Madina farko su shida suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi tattauna da shi suka ce to mu muna gayyata ka ka zo garin mu tunda an kibarin ka ka zauna a garin ku ka zo garin mu mun gayyace ka yace to shikenan sai Allah na ya bani izini ku saurare ni da sai kuma garuruwan suka je suka ci gaba da yada albishir cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun gayyace shi kuma zai dawo garin nan Allah ya so da za a koma aikin haji na gaba sai suka tafi da shiri na musamman suka nada wakilai daga kowace kabila mutum 12 suka je suka sake yin zama na musamman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kwanakin Mina aka yi shawara aka yi meeting aka sa dokoki da ka'idoji na wannan mu'ahada cewa ka zo garin mu ka zauna zaka samu duk falalar da muke da ita duk abin da muke kare iyalan mu zamu kare maka mutuncinka da rayuwarka da iyalanka duk zamu kare maka kuma zamu yaki kowa dan kai a wurin ma akwai wanda suka ce kawai in yanzu din nan kace mu farma mutanen nan da suke kwakwance a cikin himomin su a wajen aikin haji wallahi zamu farma su duk a kashe su yanzu din nan muna shiryen kace a fara yaki anan za a fara nabi cewa Allah nabi bani izini sahabban nan su Usaydu da sauran su da su Jabiru shine dan kankanin cikin su to su ma suna da falala ta musamman sune duk an zo tarihin zaka ji an ce ya je Aqaba duk in a ci kaji an ce wane ya je Badar to ana tana maka cewa wannan yana da wata falala ne ta musamman alladhina nasarullaha ta'ala wa rasuluhu wanda suka taimaki Allah suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma ya'taqiduna bi fadlil muhajirina thumma al ansar sannan a jumlace ana ganin muhajirai sun fi ansaru falala saboda muhajirai su suka fara yin musulunci kafin ansar fifikon farawarsu sannan kasancewarsu ƴan garin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewarsu sun baro komai nasu sun taso sun zo wani ma da rigar jikin shi kadai ya iso wani sai an kwace mishi komai irin da aka wasu haibu ce to ka zaba ko ka zauna cikin mu ko kuma za ka fita babu abin da za mu baka yace na zaba na fita haka aka yi wa Mus'ab aka kwace komai haka duk aka yi musu kuma ko bayan da aka yi fatu Makka daga cikin su babu wanda ya koma yace bari ya je yin reclaiming gidansa ko gonarsa ko dabbobinsa shikenan suka zama talakawa galibinsu Ibn Mas'ud suka dawo sai dai kwana a masallaci ba su da komai ba su da cinyo ba su da nagobi suka yi da irin wannan wato talaucin da kaskancin dan addinin Allah ya ci gaba to wannan falala ce gare su shi sa su kaga sunan al-muhajirun to suna ne na addini kamar yadda za a ce muslim mu'min fasik kafir kaga duk Allah ne ya sa mutane wannan irin sunayen to haka Allah ne ya sa musu suna muhajirun wato ba irin sunan ba irin sunan wata kungiya ko wata jama'a bane wanda mu muke sawa kanmu a ce ahbabu ushaqu izalatu wane ne duk wanda mutane suka sawa kansu ko to su wannan Allah ne da kanshi ya kira su da suna almuhajirun ƴan kaura sannan sai alansar saboda irin taimakon da suka yi wa musulunci ba a taba ganin mutane masu taimako irin su ba a taba gani ba ko ba za a sake yi ba ka duba irin nahwa da kishi da balarabe yake da shi akan matarsa amma za su ce to bari ka zaɓi mata da kake so a sakin maka aura ba a taɓa samun masu irin wannan ba sannan kasuwarsa ƴan kasuwa ne su masu fatauci ya raba dukiyar shi gaba ɗaya ya ba wani dan kawai an ce to wannan dan uwanka ne ba dangin iya ba na baba sai dai dangin musulunci kuma ba su taɓa goranta musu ba har abada wani ansari bai taɓa wani muhajiri gorin cewa ku kun zo garin mu kun zo kun samu wuri ba irin da ake yanzu mutum na iya zuwa wani gari ba wanda ya bashi komai fa shi ya wahalar sa ya samu arziki amma a dinga mishi gorin cewa shi bako ne kuma ku ba ku bashi wurin kwana ba ku bashi abinci ba halama sun da yake almajiri ma wulakanci kuke mishi amma ko za a ci gaba mishi gorin bako ne ƴaƴan shi su girma ana kallon su ƴaƴan baki bayan shekara 50 ma wani jikin shi zai takarar gwamna ko ciya ma a garin a ce ƙarya ne ba garin su bane to su ba su taɓa yi wa kowa gori saboda sun mishi alheri ba haka hasali ma godiya suke shi sai Allah yake cewa wa yusruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna baiwa wani su kyala kansu koda suna da bukata ta musamman ga abu to wannan falla ce ta musamman shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da za a raba mutane zuwa dangi-dangi kungiya-kungiya ya ce wallahi da kungiyar su zai shiga dan bai san mutane masu kirki irin nasu thumma sa'iril sahaba al-kiram sai kuma sauran sahabbai wanda ba su cikin wannan ba su cikin wancan misali irin ash'ariyun da suka zo daga kasar su ta Yemen
irin su Abu Huraira da suka zo daga su ma Yaman ne dausawa kenan irin waɗanda suke Muslimatul Fath wanda sai da suka ga haza sannan suka musulunta ƴan Makka ne su amma ba su musulunta da wuri ba irin al-mutallaqa da sauran su at-tulaqa'u amin ko at-tulaqa'u irin mutanen kasar abin nan Ta'ifa wanda su ma sai da aka yaƙi suka musulunta duk wanda suna cikin sauran sahabbai yace radiyallahu anhum ajma'ina Allah ya ƙara musu yadda ga baki daya faman ahabbahum wanda da yake kaunan sahabbai wastaghfar lahum yake nema Allah ya gafarta musu wada alahum bil khair yake musu adda al khair wata radda alaihim yake cewa Allah ya yadda da su wara'a haqqahum yake yayi haƙƙin su wa arafa fadlahum ya san darajar su wattaba hadiyahum ya bushirye su kana min al faizin to wannan ya samu rabo in kana son ka rabauta to sai ka bi haka ka kaunace su ka nema musu gafara ka musu adda al khair ka dinga cewa Allah ya yadda da su ka kiyaye haƙƙin daraja da mutuncin su ka san falalar su wa man abghadahum wanda ko ya ki su aw sabbahum ko ya zinduma musu ashar aw taqasa minhum ko ya kwashe mutuncin su aw tabarra'a minhum ko ya ce ba ruwan shi da sahabbai aw lam yataradda alaihim ko kuma ya kira sunan sahabi yana kyashin ya ce radiyallahu anhu aw dhakarahum bil hamzi wal lamzi ko ya dinga ambatan su yana zindin su yana gulmar su faqo min al-halikin al-bali wannan batacce ne halakakke ne lalatacce ne wa al-sunnah wal jamaa yuhibbuna ahla baitin nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhurriyyatuhu to a cikin sahabbai akwai wasu kuma tarin jamaa sune ahlul baiti su ma sahabbai amma suna da wata karin falala ta musamman shine dangantakan su da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuriyar manzon Allah ƴaƴa da jikokinsa iyalan gidansa matansa bararrun bayin gidansa ya tawallawnahu su ma wajibi ne a kaunace su wa yatarahamuna alaihim ahlus sunna suna nema wa waɗannan mutane gafara wa ra'auna huquqahum wadola a kiyaye mutuncin su da darajar su wa ya'rifuna lahum qadarhum asan darajar su wa yubghiduna man yubghidu ba ma san wanda yake kin ahlul baiti nasi ba kiyan aw yaqbahu fihim ko wanda yake su kansu wa yataraddawna alaihim jami'a ko muna cewa radiyallahu anhum ajma'in wayarawna anna mawalatihim wa hubbahum min al-iman kuma muna ganin cewa mu ahlus sunna muna kudurta cewa kaunar su da san su wani abu ne cikin imani wa mu'adatihim wa bughdihim min an-nifaqi kin su kuma da jin haushin su munafinci amalan bi kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda aiki da magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin sahih muslim da nabi yake cewa udhakkirukumullaha fi ahli baiti ina gama ku da Allah ina tuna muku ku ji tsoron Allah game da mu'amalar da zaku yi da ahlul baiti udhakkirukumullaha fi ahli baiti ina jan kunnan ku game da al'amarin mutanen gidana to wajibi ne ka kaunaci mutanen gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka girmama su wa qauluhu sallallahu alaihi wasallama da fadin manzo Allah da yake cewa inna Allah astafa bani isma'ila Allah ya zabi larabawa na kasar ainihin wato dangin isma'il wastafa min bani isma'ila kinana a cikin bani isma'il kuma ya zabi kabilar kinana wastafa min kinana ta quraishan a cikin kabilar kinana kuma sai Allah ya sake zaben quraishawa wastafa min quraishin bani hashim a cikin quraishawa kuma sai Allah ya zabi banu hashim wastafani min bani hashim sannan inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni kuma sai Allah ya zabo ni a cikin banu hashim salawatullahi wa salamuhu alaihi da haka wajibi ne sai a kaunace su a ainihin kaunaci dangin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a girmama su wa min ahli baitihi sallallahu alaihi wasallama azwajuhu radiyallahu anhunna daga cikin ahlul baiti akwai mutanen gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su akwai tawagar matansa matan shi na aure wa hunna ummahatul mu'minina sune uwayen mu'minai bi nassil qur'an qur'ani ne fada qarara kama qala Allah tabaaraka wa ta'ala ya nisa annabi lastunna ka adin minan nisa'i in taqaytun fala taqdana bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna al aya Allah yace ya nisa annabi ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lastunna ka ahadin minan nisa'i ya kamata ku san fa ku ba kamar sauran mata bane kuna da bambanci da sauran mata in taqaytunna in fa kun tsaya kun ba Allah in dai kun bi Allah to kuna da bambanci da sauran mata darajar ku da falalar ku ba ɗaya ne da sauran mata ba fala takhda'ana bil qawli saboda haka kar ku dinga yin gwalangwaso a cikin maganar ku idan za ku magana da wani mutum kar ku dinga magana kuna kakkarya murya fa yatma allabi fi qalbihi marad wani daga cikin mutane wanda a zuciyarsa akwai cuta ta san sha'awa ta sha'awa sha'awe to sai ya dinga tunanin wani abu daban ku kullu qawlan ma'rufa in za ku yi magana ku dinga fadan magana mai kakkiya wa qarna fi buyutikunna ku zauna a gidajenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kar ku dinga fita irin fitan maguzawa na farko na da kar ku fita barkatai babu kaida ko ku fita tsirara babu kyakkyawan shiga ko ku fita inda bai kamata ku je ba dai yana cikin al-tabarruj wa aqimna salata ku tsayi da sallah wa atina zakka ku bada zakar dukiyarku wa atina Allah wa rasula ku biwa Allah biya da manzansa inna ma yuridu Allah li yadhhiba ankum ar-rijsa ala al-bayt wa yutahhirakum tatahira Allah yana so ne ya kawar muku da duk wani datti ya ku ahlul baiti kaga Allah ne ya kira su da suna ahlul baiti wa yutahhirakum tatahira akwai zantuka da yawa akan wannan aya ba mahallin waɗannan zantuka bane a takeice wannan aya da kisatul ahzabi ta tabbatar da cewa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahlul baiti ne to baya ga su kuma akwai wasu ahlul baiti da zamu zo mu ji dai ambace su sune ahlul fulan ahlul aqil ahlul ja'far ahlul abin nan da sauransu wai lokaci yayi garamu dakata haka zan zo in ta yin abin na musara'a diddan zaman garamu dakata da shi haka ta sallallahu sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi